sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani barin wuta da dakarun Isra'ila suka yi ya kashe wani Bafalestine a ranar Asabar a yankin yammacin kogin Jordan, sannan daga baya wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari zirin Gaza, a cewar wasu majiyoyin Falastinawa. Wannan shine rikici na baya-bayan nan da ya auku tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Mayu. Sojojin Isra'ila sun ce jiragen yakin sun kai hari wani wurin kera makamai da kuma harba roka mallakar kungiyar Hamas a Gaza, a cewar wasu majiyoyin tsaro da waɗanda suka shaida lamarin. Wuraren da aka kai harin yana yammacin birnin Gaza da ke arewacin zirin yankin, ba tare da samun wani rahoto nan take na asarar rai ba. Wata sanarwa daga sojojin Isra'ila ta ce an kai har-haren ne a matsayin wani martani kan har-haren da ake harbawa zuwa yankin Isra'ila ta hanyar amfani da balambalan. Balambalan ɗin da aka harba daga Gaza ta haddasa gobara a yankin Eshkol na kudancin Isra'ila a ranakun Alhamis da Juma'a da kuma Asabar, a cewar ma'aikatar kashe gobara. Wasu mutum shida da suka hada da limaman Kirista Amurkawa biyu sun mutu lokacin da wani jirgin sama mai zaman kansa ya yi hadari a kudu maso yammacin Port AU Prince, babban birnin kasar Haiti, inji hukumomin yankin jiya Asabar. Ofishin jiragen sama na kasa NCAO ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin saman garin da misalin karfe 6:57 na yamma a ranar Juma'a, kuma ya kamata ya isa garin Jacmel na gabar kudancin Haiti kusan awa ɗaya daga baya. Wani rahoton hadarin na NCAO ya ce jirgin ya yi hadari ne dauke da mutum 6 a ciki. Shugaban hukumar kare fararen hula na sashen Quest na Haiti, Gutenberg Destin, ya tabbatar wa da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa dukkan mutane 6 da ke cikin jirgin sun halaka, sai dai har yanzu ba a bayyana musabbabin hadarin ba. Zanga-zangar adawa da shugaba Jair Bolsonaro ta yaɗu zuwa sassan ƙasar Brazil kwana ɗaya bayan wani alƙalin kotun koli ya ba da izin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka kan zargin yiwuwar cin hanci da rashawa da ya shafi wata hada-hada allurar rigakafi. Dubban ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a sama da birane 40 inda suke neman a tsige Bolsonaro ko inganta hanyar samun yin allurar rigakafin COVID-19. Kotun kolin Brazil ta ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka kan zargin yiwuwar cin hanci da rashawa da ya shafi yarjejeniyar allurar rigakafi. Masu gabatar da kara za su binciki ko Bolsonaro ya aikata laifi a kokarin boye gaskiya na kin amsa tambaya kai tsaye, wanda ya kawo jinkiri ko kaucewa aiki da ake bukata a matsayin wani bangare na aikin jama'a saboda wasu dalilai na kashin kai, sai dai Bolsonaro ya musanta aikata ba daidai ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar, ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma sun yi tattaki tare da shi a mahaifarsa ta Nkandla don nuna adawa da hukuncin da kotu ta yanke masa na zaman gidan yari na watanni 15 saboda rashin bayyana a binciken cin hanci da rashawa. A ranar Talata da ta gabata ne kotun tsarin mulki ta yanke wa Zuma watanni 15 a gidan yari saboda kin bayyana a watan Fabrairu daga binciken da mataimakin alkalin alkalai na ƙasar Raymond Zondo ya jagoranta. Za su iya yanke wa Zuma watanni 15 ko watanni 100, ba zai yi ko da kwana ɗaya a ciki ko ma minti ɗaya, ɗansa Edward Zuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a wajen taron. Dole ne su kashe ni kafin su saka hannu a kansa. Hukuncin daurin gidan yarin da aka yanke masa wata alama ce da ke nuna yadda kimar Juma ta fadi duk da irin girmamawa da ya samu saboda gwagwarmayar kwato yanci daga fararen fata masu mulkin wariya. Juma ya fara fuskantar matsaloli ne tun bayan da ya hau kan karagar mulki, inda aka yi ta zarginsa da laifukan da suka shafi rashawa a tsakanin 2009 zuwa 2018. A ranar Asabar, mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa Haiti da Jamhuriyar Dominican, lamarin da ya haifar da fargabar samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen, kafin ta kada zuwa cikin Cuba da jihar Florida ta Amurka. Hukumomin Haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matsaya game da mahaukaciyar guguwar, suna kira ga waɗanda ke kusa da ruwa da kuma yankuna masu tsaunuka da su tashi. Hukumar kula da manyan guguwa ta Miami ta kiyasta haɗarin da matsayi na ɗaya, wanda ke kilomita 635 a kudu maso gabashin Isla Vita a Jamhuriyar Dominican.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai miki dole. Wannan karan za ku ji ga mu a kasuwa, ba ku ji irin hayaniyar da ku saba ji mun dibo a kasuwa ba. Wannan kasuwar ta zamani ce, ta cikin birni a cikin tsakiyar garin Kaduna take, fitacciyar kasuwa ce mai cikakken tarihi da ake kira Sheikh Abubakar Gumi Central Market a nan garin Kaduna. Yanzu haka dai akwai kusan duk abin da kake nema a cikin wannan kasuwa, saboda tana tsakiyar birni. In ka je wajen abinci akwai masu shagunan manja, kayan abinci, shinkafa, kayan shafe-shafe. In ka je shagunan kwalliya akwai shagunan da ake sayar da kayayyaki na zinare, gwal ne da shauransu na kale-kale na mata. Akwai kuma guraren da suke sayar da kayan gyara amarya na ɗakuna, irin kayan tukwanen girki. Sannan akwai kusan duk abin da kake nema dai na zamani akwai a cikin wannan kasuwa. Gurin kayan yara ne, abubuwan agogo ne da waye da sauransu. Kuma yanzu nan da nake ciki, muna cikin rumfar wani mai sayar da gwalagwalai, wanda kuma ina ga kamar inda aka saba, bari mu je kai tsaye mu ji sunan shi. Alhaji, barka da kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Ibrahim Edi, chairman na masu sayar da zinari a Kaduna.
Ya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah, mun gode ma Allah ko da yaushe alhamdulillah.
Wannan irin kasuwa ce mun saba, mun muka shiga kasuwa kawai kafin mu shiga ma duk irin hayaniya da ya ga gamma sai ya kai bani bur kai bani kaza. Irin mun saba mu je kasuwa kawai gurin barkono sai da shanu, nan naji kutsit ne kaman ba kasuwa nake ba.
To alhamdulillah, a ko da yaushe dai kasuwa tana canzawa. To hakikanin gaskiya yanzu dai kan ba kamar yanda yake bane da. A da hakikanin gaskiya kayan suna da sauki, masayan suna da yawa. To ko da yaushe sukan zo daga sassa na cikin Najeriya, haka sukan zo su saya dan amfanin su, su saya dan su sari. To kuma sai kasance tare da hauhawan farashin canji na naira, wanda naira tana shan kashi a hannun sauran kudaden da suke na duniya. To wanda kuma duk shi ya jawo sanadiyan da kayan yayi tsada, mutanen dai a hankali dai suke zuwa su saya.
Ce yanzu dai kasuwa ba kamar da ba.
A hakika yanzu dai kamar kasuwa ba kamar da ba, sai dai mun gode ma Allah ko da yaushe.
Amma yanzu misali, a da idan jarinka kana da naira 500,000 ko miliyan 1 kana harka gwalagwalai, yanzu miliyan 1 za ta iya maka sana'ar?
A gaskiya a yanzu dai miliyan 1, to sai dai mutun ya kalla dai ana yi, amma miliyan 1 ba za ta yi mai sana'ar gwal ba. Amma a da can kam da miliyan ka 5 zaka je ka siyo kaman kilo 5 ka zo ka kasa, amma yanzu kilo 1 ana neman wajen miliyan 30. To kaga ai abu ne mai yawa.
Kilo 1
ada
kilo 1 nawa?
Da kilo 1 bai wuce miliyan 1, amma yanzu kilo 1 kai wajen miliyan 30.
To yanzu masu yanzu yaran ku suna iya dawowa?
Suna zuwa daidai gurgudu, suna tabawa a hankali a hankali.
Wani lokacin tashin kaya kan cire wasu a cikin kasuwa, saboda jarin su bai da karfi, kaya ya tashi ba su a ciki. Tunda kai ne shugaba, ko yanzu haka wannan tashin tsadar kaya daga abun miliyan 1 ko 2 ya koma miliyan 30, ko ya sallama wasu ɗan sana'a ku yanzu?
Eh, hakikanin gaskiya da dama kam wannan tashin kaya ya sallama abokanin harkarmu, wanda kuma abin takeici ne, abin rashin jin daɗi gaskiya.
Bayan fitowa daga shagon masu gwalagwalai, ga na ga akwai shaguna su masu hijabai ne, masu ga wani shago kuma akwatuna ne na aure iri-iri dai da shauransu ga masu. Bari mu ga Alhaji, me suna?
Suna Umar Tofa.
Me kake sayawa ne?
Ina sayar da akwatuna ne na aure.
To ya labarin akwatunan aure?
To akwatunan aure ga su nan kala kala, sai dai ciniki nasu ne ya danyi kasa saboda rashin kudi a hannun jama'a.
Na gan kun dawo inuwa dama an ce to ya kasuwan ne ban ga ana irin layi kuma gashi yanzu lokacin da ake ta aure.
Gaskiya yanzu jama'a ba su da kudi a hannu. Yanzu ba sa iya siyan akwati in sun zo sai ma dai alƙawari kurin zan zo amma gaskiya ba a siya saboda radio ta yi tsada. Akwatunan da ake siyar da su ba su wuce naira 20,000 ba yanzu sun haura sama da 30,000. To dalilin abin da yasa ma kenan abai ke dan ƙara ba su tsoro suke tan ja baya da akwatunan.
Wasu na ganin cewa an je kasuwa za a ga ana ta hada-hada nan kuma gashi tsakiyar kasuwa ne amma kusan gashi tun daga shigo mu ni ban ga irin mutane suna kai komo da me ya faru ne.
To gaskiya an dan tsince kai a cikin mayuwacin hali dan magana na gaskiya an ji jama'a ba kudi a hannu kudin dai muna da ya zama ne dai kawai dan zaka zo kasuwa zaka iya kwashe sati ma ba wani ya zo sai komai yanzu sabanin da kafin ma ka zo ana jira ne a siya amma yanzu zaka zo kai ta zama ne gaskiya ba wani abu da ke tafiya yanzu masu dan karamin karfi ma yanzu dai barin kasuwa suke
yanzu misali a satin nan ka sai da akwatuna nawa
ka gaskiya a satin nan ba wani ya zo siya sai dai alƙawari kawai saboda rashin kuɗin
cikin wannan shiri na kasuwa na sashin Hausa na muryar Amurka kuma yanzu haka akwai shaguna na gani ana sayar da takalma irin tsaffi ko kuma sakan wanda aka kawo da su ƴan kwatano da kuma wasu ƴan yallaye da sauransu ga kuma a nan gefe ga shagon da ake sayar da atamfofi da yaduka da shaddoji da leshi da kuma ga wani alhaji na ganshi tsaya kofar ba tunda ba ciniki ake ba alhaji me sunanka
sunana Ibrahim Kiri
alhaji Ibrahim me kake sayawa
ina sayar da zannuwa ne da shaddoji da leshi
wannan shagon naka ne kenan cike da atamfofi
shagon ne
to ya kasuwa
kasuwa tunda muke gaskiya ba mu taba ganin kasuwa irin ta wannan shekarar da muke ko bara da aka yi lockdown ba mu samu matsala irin ta wannan shekarar ba
me yake faru
a Kaduna state dai mun samu matsaloli gaskiya
ba ciniki ne koko
to ba za a ce ba ciniki ba ana yi kadan kadan to ka san ita kasuwa gaskiya an aka ce ma'aikaci ya samu matsala to gaskiya dan kasuwa sai a hankali gaskiya yawancin ma'aikata wani zaka ji ya ce wata 6 bai ga albashin sa ba wani wata 3 wani wata 4 bai ga albashin sa ba
saboda kasuwa yanzu sai ta tsaya ba cin
gaskiya kasuwa sai ta
amma dai kusan ma'aikata ne kenan ke diban
ka ta gaskiya
ganta wannan tamfa mafi tsada ta kan kai nawa
a tamfa mafi tsada zaka same ta 45,000
mafi sauki fa wanda daga ita ba wata mai arha
1,300
ada a rana misali kakan yi kamar nawa ranar da aka ciniki
ada wallahi nakan yi 120,000 ma
amma yanzu fa
wallahi yanzu ina jin 10,000 ma wannan lokacin sai haka ne ma ka rasa 10,000 ma
har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Central Market a garin Kaduna abu mamaki da take wannan kasuwa tana tsakiyar garin Kaduna akwai bangaren da suke kula da kayayyakin da suka shafi abinci alhaji me sunanka
sunana Laisaidu ya daki
Laisaidu ya kasuwa
alhamdulillah
ya naji banga ana hada ba duk da yake an ce yanzu man gida da manja kudi sun daga
babu kudi a kasa gaskiya babu ciniki kwata kwata
har manja da manja suka zama dole a girki
ka mutane ba su da kudi
amma za a ci abinci
to me zai na naira 10,000 zai fi na 1,000
yanzu nawa kuke sayar da jarkan manja wannan da ake ce mata 25 liters da
yanzu muna sayar da 19,500
na manja ko na man gida
na manja
man gida fa
muna sayar da 23,000
da fa kafin yanzu
da muna sayar da 19,800
amma kamar shekara ɗaya ta wuce nawa suke
muna sayar da 13,000
ya zaka auna cinikin Canada da yanzu
yanzu cikin kashi 10 ba nan kashi 2 a da yawan daddaro sai in yi miliyan 1 saboda kusan miliyan 2 a rana
na mai din
na mai
yanzu fa
ko 100,000 ba da yanzu
kamar inda kuke ji har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Center Market wanda a wannan karan mun shigo shagon kayan shafa-shafa za a ce shine kamar cosmetic
assalamu alaikum sunana Aliyu Abdurrashid daga nan AA Rashid Cosmetic Central Market Kaduna
ya yanayin kasuwa
to kasuwa dai mun gode Allah alhamdulillah
kusan kai kadai ne naje shagon ka na ga mai sayayya kusan duk shagon da muka je a zaune suke suna hutawa kai akwai bambanci ko
eh to gaskiya amma gaskiya mu ma din tabbas mun ga canji
wani irin canji
gaskiya kasuwa ba kamar da ba
yanzu kamar da kakan yi nawa a rana
kamar 200 haka misali ashe
amma yanzu fa
yanzu gaskiya ko rabin haka ba ai
kamar kayan da ya shafe in zan yi aure kamar nawa ne za a ce yana dan tsakatsaki kudin da mutum zai kashe in zai hada kayan shafe na aure
yanzu a talauce daga 25,000 zuwa sama
amma da fa
a da har na 10,000-15,000 insha Allah ana hadawa
me sunanki
Khadija Muhammad Awal
to daga ina kika zo sayayya
hayar gasa.
Da me da me kike zuwa?
Kamar Cuba da Air Freshna da turaruka da su collector an fitaka.
Amma ya kika ji farashin tunda da kikan zo?
Eh to gaskiya komai ya dan ƙara kuɗi haka ba kamar yanda na saba siya ba.
Zaki daure ki sai haka?
Haka nan zamu siya tunda ana so.
To a cikin wannan kasuwa abun mamaki shine har ma akwai guraren da ake sayar da kayayyakin da suka shafi irin su goro kamar wanda kuka ji wani lokacin mun je kasuwannin karkara akwai gurin da ake sayar da goro naga ga namijin goro ga ainihin goro. Alhaji menene sunan?
Sunana Alhaji Anas mai goro kasuwar Sheikh Abubakar Mamutu Bini.
Ya aka yi nan kasuwar duka daga kayan atamfofi sai robobi sai kayan kawa kawa kuma kai kuma sai ga da goro a tsakiyar kasuwa.
To wannan abu da ma kasuwa asalin ta mu muka kafa ta saboda asalin wannan kasuwa ta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga mahauta sai yan hatsi sai yan goro sune majoritin mafi yawa kafin wasu kayan kyalekyale su biyo baya na zamani.
Kasuwar ce naga duk inda naje sai in ga mutane ana zaune amma kai ai naga gashi ana ta hada hada ya kirga wasu kudade ake yi ya yanayin kasuwar goro.
To kasuwar goro alhamdulillah lokaci ne ka sani na dan auratayya da kuma shirin babban sallah na zuwa wasu kuma za su tafi gida noma su kan zo su dan diba wanda za su je su tauna a can.
Amma wasu kamar ya zo musu abinci saboda haka ku ana ganin koda ba ciniki dai ku za ku dan taba ciniki saboda goro.
Eh shi gaskiya alhamdulillah mai goro ku a tsakiyar daji yake sai ya ciniki.
Ya zaka gwada kasuwar yanzu da yanzu da da?
Gaskiya a yanzu kasuwa sai hakuri ba kamar yadda take a baya ba.
To ya magana farashi?
Eh farashi ya hau dan kaga goro ba na Najeriya kadai bane muke amma amulla da shi.
Idda nawa ne?
Eh da bai wuce 1700.
Amma yanzu fa?
Yanzu ya koma 3500.
Kafin mu rufe wannan shiri sai mun ji daya daga cikin jami'an wannan kasuwa a da wanda su suka sauka daga mulkin kasuwar da farko wasu su suna.
To jama'a assalamu alaikum sunana Akrami daga Abakar daga kasuwar Abakar Goma Kaduna kuma ni ne tsohon kakakin yan kasuwar jihar Kaduna.
Ya kasuwar taku ne naga gashi ka daidai wannan layi da muke ciki wasu shagunan ma a rufe.
To alhamdulillah ka san canjin yanayi ne kuma abin da ya kawo wannan rufe rumfa zagan cewa saboda tattalin arzikin kasa zaga wa an su dai ba jari wa an su yan kasuwar kuma tattalin arziki dai sun samu dai iftila'in rashin jari. To sako na shine dai jama'a dai musamman ma kitan gwanta harka ba su albashi kuma yan kasuwa musamman mu yan kasuwar Kaduna dai muna neman tallafin kuɗi na jari kenan domin yan kasuwa gaskiya mun shiga halin da bamu da jari gaskiya muna neman a taimaka mana da jari ko nawa ne a taimaka mana da jari shine kiran mu dai.
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi.
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin na nasihar Lahadi. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji fadar cocin Katolika ne a Diocese na Yola jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustine da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zamanmu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini. Amma a yanzu kai ci shi ne mutane da dama yau sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki. Yin tsarki ya shafi abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma. Zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya. Mutum mai zaman tsarki shi ne wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi. Manufa a nan shi ne duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha musu kai. Saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa alashuwan banza da almuguzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama. Allah kuma ya samu dace amin.
Madalla Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan halin sabon jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Ganin cewa jariri bai sabo, za iya cewa yana da ma wani hali ko kuma ɗabi'u?
Za iya cewa yana da ɗabi'u daban-daban har ta kai ga wasu ɗabi'un saboda ba a fahimce su ba sai a ɗauka ko ciwo ne, kuma har hankali ya tashi akan wannan din aje a yi wani abu wanda bai kamata ba.
Menene ma halin jariri sabon haihuwa?
Halayen jariri sabon haihuwa suna da yawa matuƙar, amma sai mu takaita akan yaron da aka haife shi lafiya shi lau, ya kai matsayin a haife shi wato ba bakwaini ba, kuma an haife shi lafiya lau babu wata matsala. To idan muka yi takaita maganar akan wannan, wala Allah ma sauraron mu za su fahimci inda aka dosa. Shi dai jariri idan aka haife shi lafiya lau zai kasance nauyin shi yana tsakanin nauyin kilogram 2 da rabi zuwa kilogram 4, kuma za ka gan shi hannunsa a dunkule, sannan yakan jawo kafafunsa zuwa ciki, sannan jikin shi ya yi kalar da turanci za a ce pink, sannan ba su fi son haske ba, saboda haka za ka ga kodayaushe suna kokarin rufe idanunsu. Kuma a wannan lokacin za a ce abu uku suka fi sani: cin abinci, bacci, sai kuka, sai kuma sauran ɗabi'u da ake yi na rayuwa, misali numfashi da buge-buge da motsi da sauransu wanda dukkan mere yake. Saboda haka da buƙatar a gane cewa akwai wasu abubuwan wanda idan jariri ya yi a wannan al'adar jariri ko kuma wannan ya fita daga al'ada akwai matsala. Misali, ba za mu ɗau kamar yadda muka yi maganar farko, misali maganar cin abinci. Jariri ana haihuwar shi don da ya zo lafiya kuma ya kai yadda ya kamata a haife shi ɗin nan, to a wannan lokacin ana sa shi nono zai kama. A ɗabi'ar jariri gefen bakin shi inda ka taɓa ta nan wajen zai, misali idan ka taɓa hannun hagu to zai juyo kan ne ta neman hannun hagun tunanin cewar nono ta nan gefen yake zai kai bakin shi. Wannan ɗabi'a da ba a gane ta ba wani lokaci takan kawo matsala. Sai uwa ta ɗauki jariri idan misali gefen hannun hagu tana ƙoƙarin wata tura kan shi ya sha nonon dama, to shi kuma sai ya yi hagu sai a ce ai baya karɓa wannan gefen ya fito. Ba a gane cewar wannan wata ɗabi'a ba ce wanda a likitance ake cewa rooting reflex, inda aka taɓa gefen bakin da aka taɓa to ta nan jariri yake juyo kan shi. Sannan idan ya sa ya kama nonon nan zai iya sha yana hutawa, saboda haka ba wai zai sha da ya ɗan tsaya ba a yi tunanin misali ya ƙoshi, a'a zai iya sha haka ya ɗan huta, wala Allah har bacci ya ɗauke shi. Sannan jariri irin wannan yakan kasance saboda cikin ɗan ƙarami ne, in ya ci abinci abinda zai cika cikin nan zai iya tsayawa a cikin ne zuwa tsakanin awa biyu zuwa awa huɗu, saboda haka kenan ya kamata a ce duk bayan awa biyu zuwa huɗu zai ji yunwa zai ƙoƙarin neman abinci. Wannan abu da shi ne ba wai ya fi cin abinci wanda, saboda kamar tankin mota ne da za a ce misali bai sai ya ɗauki galan biyu ba, kuma kai kuma za ka yi tafiyar da watakila kana buƙatar galan shida, ka ga dole ka tsaya ka ƙara mai, saboda haka suna da ƙaramin ɗan tumbi, saboda haka shefa suke sha akai-akai.
So tari za ka ga wani lokacin ma jariri daga ya ci abinci sai ya fara shaƙuwa, shin wannan abin damuwa ne?
To shaƙuwa ga jariri kusan a ce ita ma kamar al'ada, san kowane yaro yana yin shaƙuwa. To amma idan ya kasance wurin ba da nonon misali jaririn yana so tsan kan nonon, irin wannan jaririn zai zuki iska da yawa, cikin bai ci cika ba, amma iska sai ta cika cikin tamtam. Waɗannan sun fi samun shakuwa ɗin da kuma gashi dai ciki ya cika amma kuma ana jin yunwa, sai su fara koce-koce. Amma shakuwa ga jariri ba wani matsala ba, ne rage ta wurin shayarwa ɗin a tabbatar cewa shi kinin kan nonon yana tsakiyar cikin bakin, ledan shi yana wajen bakin area nan wanda turanci ake cewa areola. Haka idan ya sha sai ya zama iskar da zai sha kaɗan ce.
Za ka ji Hausawa idan yaro yana shakuwa za a ce yana buɗe cikin shi ne, da gaske ne a cikin buɗuwa yake yi?
Cikin nan zai buɗe ne in ya ƙara girma, amma ba hawai idan yana shakuwa ba, shakuwa ba ta ƙara girma.
Ta yaya ma ake gane idan jariri wani abu na damunsa? Misali a cikin ɗabi'unsa akwai kuka, to yaya za a gane kukan na ɗabi'a ne ko kuma na damuwa?
Ana haihuwar jariri abin da yake fara yi shi ne kuka ne, sannan kuma a wurin jariri kukan nan wata hanya ce ta sadarwa wanda a turanci ake cewa communication. Saboda haka zai kuka idan yana jin yunwa, zai kuka idan wani abu yana damun shi, misali ko diaper din shi wato ko tambantan da aka daura mai ya jike ko ya yi kashi wurin yana damun shi, ko da kaya aka sa mai wanda suke damun shi a jiki da bai ji ba, bai ji daɗin abun ba, zai iya kuka. Ko da kuma buƙatar ya ji motsin mutum ne a kusa da shi bai ji ba, yana iya yin kuka. Saboda haka kuka wata hanya ce ta sadarwa a wurin jariri, kuma yakan kasance jarirai sun fi kuka tsakanin sati 6 zuwa sati 8 na haihuwa. Bayan sati 8 akan dan samu sauƙin kukan, yakan dan rabu, amma kafin wannan lokacin sukan yi kuka sosai.
To ko me dalili?
Kamar yadda na yi bayanin cewa hanya ce ta sadarwa, a lokacin ba a fara gane misali ɗabi'ar tashi ba, kamar duk bayan awa nawa yake buƙatar nono, kamar yaushe ne yake buƙatar wasa, kafin a gama fahimtar shi sai ya kasance kukan zai fi yawa. Amma in fa an gane fahimtar shi, misali a lokacin an gane ta ina ne an kwantar da shi ya fi jin daɗi, wani irin girgiza ne in aka yi mai a hankali yake jin daɗi, in ana shafa bayan ne yake jin daɗi, an fahimci al'adunsa sai ya kasance ba za a samu matsala da shi ba. Amma kafin a gane al'adun nan nashi, to duk buƙatar da yake yi zai faɗaita ne ta kuka.
Akwai yanda ake bambance kukan damuwa ko misali ƙunzugunsa ya jiƙe ko kuma kukan yana so kawai ya ji mutum kusa da shi ne? Akwai yanda ake ganewa ko kuma dai kawai kukan duk iri ɗaya ne?
Da farko ba lallai a gane ba kamar yadda na yi bayani, to amma a hankali a hankali idan mai kula da shi ɗin na da kula sosai, tana iya gane cewa wannan kukan na bacci ne, wannan kukan na yunwa ne, wannan kukan wasa yake so ya ji ba mutum kusa da shi, wannan kukan wataƙila ya jika daifa ne. A hankali a hankali za ta iya gane waɗannan bambancin, amma da farkon fari ba za a gane bambanci.
So tari za ka ga wasu yaran sukan fiye yawan bacci, wanda ma har sai a ce ya kamata su tashi su sha nono amma baccin nan bai ya hana su. Shin idan aka ga yaro jariri sabon haihuwa yana yawan bacci, abin damuwa ne ko kuma ba abin damuwa ba, ko ɗabi'an shi ne?
To jarirai sukan iya yin bacci tsakanin awa 14 zuwa awa 17 a rana. To kamar yadda muka yi bayanin cewa cikin nan baya iya aje abinci na tsawon lokaci, duk inda yaro ya bacci yayi awa 4 to duk abin da ke cikin nan ya zazzaje. To shi yasa da buƙatar idan bacci har ya kai awa 4 nan, to a tada jaririn a bashi nono. Sannan yana daga cikin al'adun jarirai, su ba su san wani bambancin dare da rana ba idan bacci ya zo. Saboda haka idan ne baccin nan fiye da ƙarfi da awa 4, to da buƙatar a tada shi a bashi nono. Idan mahaifiya ba ta samu bacci ba da rana, to da dare kuma yana iya kasancewa shi yana buƙatar misali a yi wasa da shi, ita kuma tana jin bacci. To shi kuma baya bambanta tsakanin dare da rana a wurin baccin nan. Saboda haka idan awan nan ta yi, dole yana buƙatar abinci, to dole fa a bashi abinci. Saboda haka da buƙatar bayan awa 3 zuwa awa 4 a tada jariri a bashi abinci. Yana daga cikin al'adun jariri, numfashin shi yakan yi da sauri-sauri sai kuma ya huta, sai ya yi da sauri-sauri sai ya huta, ba kamar yaron da ya girma ko babba ba wanda za a iya ce mai a turance regular. Shi na jariri zai zo ne da sauri-sauri sai kuma ya huta, sai da sauri-sauri sai ya huta. Amma dai inda za a kirga za a ga cewa baya cin tsakanin cycle 40 zuwa 60, to wannan ɗabi'a ce wanda yana ƙara girma za ba ta taura.
To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abinda zamu ya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato.
Talawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar muke cewa mu huta lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.